لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شهر بيوغوت رمضان شكرا تدبو ديرة دريبولو شاوكو lalle tafiya ta yi nisa kenan, kuma malamin nan da ya fara mai da kuba yake. Wallahi ina son Ramadan din ne, ina son sa wannan azumin. Wallahi ina son sa sosai, ba na so ya tafi, shi yasa kullum sai ya yi ta rage kwana. To, ya za a yi? To, sha uku ga watan Ramadan, inda ku murna kuke ya tafi. Shekara ta 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa birnin Madina, wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. Insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na mata da muke gabata wannan Masjid Al-Ansar garin Kumu a local government jihar Bambe, Najeriya. Yau muna tarihin matar Annabi Ayub, Minsha, yar gidan Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Ta yi haƙuri da mijinta, Allah ya jarabe shi kariyar arziki, rashin lafiya, ciwo, cututtuka, ga sunan dai ta yi ta jinyarsa. Kuma yadda ake so mace idan mijinta ya shiga larura ta kula da shi. Duk wani abu da ake gaya muku abubuwa ne waɗanda dama akwai su a littafi a rubuce, kuma matan Annabawa haka suka yi. Mace ta jinyarci mijinta ta kula da larurarsa da rashin lafiyarsa, ta yi haƙuri da babunsa, kamar yadda kuma in yana da shi ita tafi kowa cin moriya. Almai suka ce sabarat hadhihi zauja, wannan mata ta Annabi Salihu, Annabi Ayub, ta yi haƙuri tare da mijinta alal ibtila'i fi zauj, dangane da jarrabawa da Allah ya ɗora wa mijinta. ‘Ya’yanta sun halaka a gabanta, dukiyar mijinta ƙone, gonaki, dabbobi, duk abin da suke da shi na yarwa da wadata bawo. Kuma aka ce sun yi shekaru masu tsawo. Wahiya sabiratun shakiratun, tana mai haƙuri, tana mai godewa Allah. Bai taɓa addininta ba, bata taɓa tunanin bari ta aikata wani ɓarna ba. Matar Annabi Ayub bata taɓa cewa ya sake ta ya rabu da ita ba, kuma bata taɓa canja masa fuska ba, bata kunyata shi a wajen danginsa ko abokanan shi ba. Innama kana qaunan wa sanadan ala ar-ridha bi qada'i Allah wa qadari. Matar Annabi Ayub ta zama awun, kaga akwai speaker, akwai microphone da suka bar shi a kunne, ka ji karatu wajen shiga su zare su kashe su gani. Ta zama mai haƙuri, mai kuma taimakon mijinta akan yadda da ƙaddarar Ubangiji da abin da ya hukunta. Haka ake so ki zama baiwar Allah saliha. Hakaza faltakuni zaujatu almu'minatu as-siddiqatu, haka ake son mata ta zama mumina saliha cikin matan musulmi a cikin irin wannan zamani da yake da wahalan sha'ani. Su ma mazan ba sa taɓuwa, ba amanar bace da su. Da yawa cikin maza Allah ya sauƙi maciya amana ne. A binciken ma da muke gani yau da gobe, abubuwan da suke faruwa yau da gobe, mata su ne a ƙasa su ake azabtarwa su suke wahala. Duk inda mace take a gidanta na aure, idan an ganta kawai a mata jaje, ba wani gidan auren da ba a haƙuri, har gidana da nake muku wazo. Gaskiya ne, gaskiya ne. Da haka dole mu yi ta ba ku haƙuri, ku ɗauki ciki, ku sha wahala a kan shi, ku yi abinci da safe, ku yi da rana, ku yi da daddare, ku kalli da miji, ku yi kaza duka. Kuma in kun yi laifi ba za a yi muku afuwa ba, sai zagi. Jiya mun tashi karatu, wata yarinya budurwa ta kira ni daga wata jiha. Malam ka taimaka mun, nace me ya faru? Tace wallahi saurayi na fa da yake nema na ni kan ban gane masa ba. Nace me ya faru? Tace malam sai zagi. Bini-bini sai ya kira ta kusuntuma maka shar. Nace ki hada kayan ki gaba ki rabu da shi. Tace malam bai da hakuri, ita zagi na kamar shi ubana. Tace zagin da yake mun babana baya yi. Nace kuma hakan auren ki zai tace wai har an samu aure iyaye na san ta an yi hakuri. Nace karki shiga. Karki kuskure ki shiga wannan gida. Dole sai an yi haƙuri da mata, kuma dole ne inda mutum ya zama mai yawan fada, to matarsa ba za ta ji daɗi da shi ma, shi ma ba zai ji daɗi da ita ba. Ko don kula maka da ‘ya’yanka da ake kaɗai, ai ya kamata ka ba da takaici. Matanku sun tsare ku, ba kwa zina, kuna zuwa wajen matanku biya buƙatarku ta sha’awa. Allah ya kare ku da halaka, matarka fa ta hana ka shiga jahannama. Amma babu duk ba gane ba. Wani mutum ya zo gurin Sayyidina Umar, ya zo ya kawo masa kukan matarsa, ta dame shi a gida, tana ta yi mai da hankali, tana masa karaɗi, tana masa fitina, baya jin daɗinta, kullum cikin ɓacin rai da damuwa a kanta. Yace bari yayi maganin ta, kawo ta ƙara wajen Sayyidina Umar ɗan Khattab. Ya bugo daga ƙauyen sai ya taho gidan Sayyidina Umar. Da ya zo ya sallama, Umar bai fito ba, sai ya jiyo hayaniya. Ana ta gaya wa magana, ana ta gaya wa Umar magana. Matarsa tana ta faɗa. Umar ya yi shiru bai ce komai ba. Ki dubo Sayyidina Umar ba. Duba matsayin Sayyidina Umar, duba maza ma tsoronsa suke ci, a cikin sahabban ma ba kowa yake iya taɓa shi ba. Ma wallahi mutumin nan ya ce, sai na tsaya a ƙofar gida na ce, yanzu a gidan Umar ake wannan? Sai ce, ni kan bari in koma garinmu, ba zan ma gaya masa ba. Ya dai yi haƙuri sai da Umar ɗin ya fito. Yace dama na zo ne in gaishe ka, kuma zan juya tafi. Yace me ya kawo ka? Yace to ranka ya daɗe halifa, ba zan ɓoye maka komai ba. Ƙaran matata na kawo. Kaji 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 halinta. Tana mun kaza, tana mun kaza, tana mun kaza. Kuma na zo in gaya maka, ba zan iya zama da ita ba ni, sallamanta zan yi. To amma abinda ya tsoratar da ni, ya gigita ni. Sai na ji kai ma kuma gidanka irin matsalar tawan dai ita ce a gidanka. Na ji ana ta fama da su. Sai na ce yanzu kai Umar a matsayinka na Umar, shugaban al'umma, halifa, shedan ma fa tsoron Umar yake ji. Idza salaka Umar fajjan, salaka shaitanu fajjan ghairahu. Idan Sayyidina Umar ya bi hanya, shedan baya iya bin hanyar da Sayyidina Umar ya bi. Amma yau ga matar Umar, Sayyidina Umar tana tattaunawa da shi, tana ɗaga murya. Ya ce na haƙura, zan koma gida, tunda na ga baka ɗau mataki ba. Sai ya ce ya bawan Allah, Umar yake ba shi ansa, ya bawan Allah, ina son shaida maka ita wannan matar ta ba dole ne hakuri da ita ita ce akwatin sirri na duk sirri na gaba ɗaya na hannunta idan na ji yunwa gurin ta nake dawowa ita ce mai dora min da safi mai dora min da rana mai dora min da daddare duk ƴaƴana da ka gani ita ce uwarsu ita ce ta haifa min ƴaƴana arzikina na ƴaƴa ita ce idan bana nan a gidan nan ita take kula da gidan nan ta ce miki ne akan halifanci na ita ce wajen sauke sha'awata min sha'awa ta kama ni a matsayin dan adam ɗa namiji wurin ta nake zuwa ta biya min bukata ba na biyanta tana mun abubuwan da ba dole ne a shari'a ma sai ta min ba abubuwan da take min da yawan su ba dole ba ne yace to shikenan kawai idan na mata wani abu da bata ji dadi ba ta daga murya ta mun abu shikenan sai me da mata martani ce in zage ta mata fada in mata kaza yace a'a kyale ta ne ta gama na ciki hakuri yace abinda na duba amfanin ta abubuwan alherinta da take da shi shi na fi mai da hankali na fi damuwa ba wai kara ɗinta tsawanta daga muryanta kaza ba duk inda kika ga an ci gaba baiwa Allah to akwai tasirin mace duk basaraken da kika gani duk shugaban ƙasar da kika gani duk gwamnan da kika gani wallahi matarsa ta taimake shi duk ɗan da kika ga ya zama wani a duniya wallahi uwarsa ta taimake shi ba za a iya biyan mata ba shi yasa kawai annabi ya ce biyayyanki ga mijinki gidan aljannaki wallahi ni da nake muku wa'azi nan wani lokacin ina zauna a gidana in na ga yadda mace take min hidima wallahi sai in ji tsoron Allah amma fa ba zan gaya mata a gabanta ba zan ce a ci gaba da yi amma wallahi in na ga Allah sa dai wannan karatun kan ma su ji eh to ai gaskiya ne saboda a dan lallaba dai a bi a hankali in na ga hidimar da ake wa yara a gama ni ma a zo a yi min nawa hidimar ina kwance da safe a gama min komai a tashe ni a ce tashi ka abin nan in na dawo haka ga kula da almajirai ga kula da gida ga kula da ga larurorin su na kansu sai dubi matan nan sai ce to ni wai wannan matan nawa nake biyan ta albashi sai daga wata kila a ma'aikata ta ko a makaranta ta ko a wani guri akwai wanda yana min aikin da rabin 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 bai rabin 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 abinda matata take min ba wataƙila ina ba shi kuɗi mai yawa a wata amma matata nawa nake biyan ta kuma ba ta taɓa cewa sai na ba ta albashi a kan wannan ba ta yadda za ce don Allah don tana nema aljanna to duk abinda mace ta yi maka dole ne ka yi tunani ka yi haƙuri da ita a gama can nan ba ƙanwarka ba ce ba ƴar gidan babarka ba ne ba baiwarka ba ce haka kawai ta so kike son ka kike son ta kuka a take ta maka bauta mu saka rigunan da ba su isa su saba matanmu mu saka kayan da ba su isa su saba mu hau motar da ba su isa su saba ba wani lokacin ma in mun fita waje mu ci abin da ba su isa su ci ba mu ci tsire mai kyau da naman kaji mu kakkare kashi in za mu zo gida mu goggoge baki mu zo mu ta mu zure su ku suna nan suna haƙuri da shinkafa da wake da tuwon masara da miyar kuka sai miji da safe ya ce shi koko yake so ya sha a ba shi koko in ya zo ya sha koko sai a ɗauka ci ne ashe in ya je ofis wai ake fasa masa wainar kwai da indomi ake kawo masa ya ci ya more akwai buƙatar maza su san wannan wani lokacin haƙuri da mata ba wai jin tsoronsu ba ne wallahi amma magana ce ta amana kuma yanzu ina faɗa na maimaita idan na ga mace yadda take wa mijinta hidima sai in tuno 'yata da na haifa sai in ce wannan fa ƴar wani ne aka kawo min ita yanzu ni ma ƴata haka za ta je gidan wani ce tai mai bauta tana masa wahala yana mata fada tana masa bauta yana zaginta ta zo gida kuma baban ce rufa ta da fada ce koma gidan mijinki wannan fa shine rayuwar matar bahaushe ba za ta ne kai fadanan mutane Allah muku albarka
amin
Allah ya biya muku bukatar ku
amin
Allah ya sa hakurin da kuke yi a gidajen ku na aure dalilin samun rahmar ku da aljanna ku
amin
duk inda kika ga mace ta tsufa ta canza kala mijinta ya tsufar da ita kware ku da tana budurwarta gangariya mai haske masha Allah san kowa kin wanda ya rasa amma wallahi tana zuwa gidansa shekara daya ta rubu shekara biyu ta rubu shekara kaza ta kaza ya'ya ciki goyo ciki goyo ciki goyo tsotso yaro ya ta tsotson ki shekara biyu fa ki ta bashi mama yana tsotson ki ba fa zuwa kike yi gidan mai ana dura miki nonon nan ba fa daga jikin ki yake fita shekara biyu fa ba tuwon kirki ba miyar kirki ba dan abincin arziki da zai dan gina miki jiki ana bakin ciki ma aka miki abin da zaki ci dai ta tsotsa wata uwa tace min mallam wallahi idan yaron ne ya kama maman nan nawa yana ta sha yana sha har wani zikau nake ji titi tace alamu yana nuna ya karar da dan dan sanadarin bai ya kare tace ki je ki nemi kayan dadi ki tace ai duk wacce take tana shayarwa wallahi tallahi ki tsaya ki darje in mai gida ya kawo naman miya ki debi wanda yafi yawa a ciki a cin ne tas Allah kuwa in ya kawo kwai guda biyar ya ce a soya fasa uku naki ne ki hada shi da shi da yara a cikin kwaya biyu to ai ke ba ke kadai bane in ku ya kawo gungunin madara to shi sa masa cokali biyu ke ku ki zuba cokali bakwai ko ba za ki yi abu ko matsauranciya kawai ai ina baki shawara ne saboda ke da jaririnki miji yana da maman da zai bayar ne sai da shi a ganki bulbul a koshe yaron ki ya sha nono da sauran karfi bini bini ki ce in zaka dawo ka damun da robar madara da Allah in yace a ki ce to dan danka wata aka kawo ta diba ta ci aka kawo ta diba ta ci ta ci mijin ya fara fada tace ayya ni ba dan kaina nake yi ba dan wannan dan nake yi in ka ga na ci din nan ba jiki na yake zama ba ni ajiya ce wucewa kawai yake yi Allah ya saka muku da alheri to kun ji mata Annabi Ayyub ta yi hakuri an shiga jarrabawa babu Allah ya zo jarrabe shi da mugun ciwo mai tsanani malama wallahi sai da Annabi Ayyub da kanshi ya daga hannu ya ga kai jarrabawa nan ta kai yace ya ubangiji inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin Allah ina shaida maka tabbas cuta ta kama ni karfina ya kare na kwanta shekaru baya fita kai kuma ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi kai ne mafi jin kayin masu jin kai ka taimaka mini Allah ya dube shi Allah ya ce fa kashafna ma bihi min durrin muka yaye masa ciwon da yake damun shi a wasu maganganu da wasu malaman suna ma kauda kai da ambatansu kace matar kanta wallahi sai da ta girgiza ciwon ya tsananta fiye da yanda ke tsammani daga abin yayi tsanani tace ya ayyo ina ba da shawara ya kamata mu koma ga Allah kuma fa abin nan kuma ya wuce karfin mu da tunanin mu ƴaƴan mu sun mutu dukiyar mu ta kare mutane sun guje mu kaje ka roki Allah ka koma gare shi dan ya yayi mana wannan al-khutubul izam al-jisam manyan manyan matsaloli da damuwa tace ka je ka nemi istighasa da taimako mimman yujibul muttar idza da'ahu Allah ya ce a cikin suratul naml amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun waye yake amsawa wanda ya shiga cikin matsi wanda ya shiga cikin larura amma yujibul muttarra idza da'ahu idan ya kiraye shi waye yake yayi damuwa waye yake kwarfacewa mutum bakin ciki da ciwo da matsaloli Allah shi kada yake iya wannan abu kuma shine zai sanya muku ku zamanto halifofi a bayan ƙasa wani mawaki yayi wata waka ta ban hakuri da kuma komawa ga Allah ya sahibal hammi innal hamma munfariju abshir bi khairin fa innal farij Allah idha bulita fasih billahi warda bihi إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزأن فإن الكافي الله والله ما لك غير الله من أحد فقل بقلب سليم حسبي الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالمولى الكريم أطاه قف لخضوع ونادي ربك يا الله إن الكريم يجيب من ناداه يا صاحب الهم يا وان يشق دموه يا كيف الله دك cikin damuwa da ganin fuskar ki kina cikin damuwa kina tuna me kika tarar a gida me kika baro a gida kina hakuri da wannan miji naki uban yayanki lalle damuwa za ta bude insha Allah albishir albishir da alkhairi fa innal farij Allah Allah ne yake yayi bakin ciki idan aka jarrabe ki ko aka jarrabe ka ka aminta da Allah ka yarda da shi innal ladhi yakshifu albalwa huwa Allah wanda yake yayi bala'i shine Allah ki rike Allah kai ma ka rike Allah duk kunci albishir duk inda aka shiga kunci to akwai sauki a bayan kuncin karka girgiza Allah ya isan maka fa innal kafi Allah wallahi baka da wani wanda zai taimake ka baki da wani wanda zai taimake ki in ba Allah ba wallahi malaki ghayra Allah min ahadi wallahi malaka ghayra Allah min ahadi wa qul bi qalbin salimin hasbi Allah fada da zuciya kubutacciyar zuciya lafiyayyar zuciya hasbi Allah duk wacce ta shiga matsala da kunci da damuwa a rayuwa ta rinka hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil in mai gida yazo yana zage-zage hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil karki fada da karfi a gaban sa yaji zai dauka da kiyaye kike masa ko kin mai da shi shedani aboye zaki rinka yana bala'i kina subhanallah subhanallah wallahi sai kiga ya juya ya tafi can ga aka da miki shi musamman in mai kaiwa hannu ne mutum ya daga hannu ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi malaka ghayra Allahi min adin wa hasbuka Allahu fi kulli lak Allahu Allah ya ishe ka kuma komai kana da Allah Allah ya ishe ki wallahi komai ki rike Allah ina miki albishir wallahi ba za ki tozata ba duk inda rayuwa ta yi kunci matsi ya kai matsi damuwa ta kai damuwa damuwar ƴaƴa damuwar kaza damuwar kaza wata tace mallam na rasa inda zan sa kaina kwatsam ta fashe min da kuka tace mallam mai gida na bana jin dadin lamarin sa ga yarinya budurwa yau shekara 30 da wani abu ba aure ta girma ta girma ta kai mun zani aure babu mallam in naga yarinyan nan gaba na faduwa yake mallam tace yau ni ko na shiga uku me nayi wa Allah tace in nazo wajen mijin ba dadi ga yarinya tana zuwa tana mun kuka tana mama ai mun addu'a Allah kawo na aure tace gashi mai gida kuma ba halin kirki rike Allah ki dogara ga Allah kar ki dogara ga wani Allah man laza bil maula al karim ataahu duk wanda ya dogara ga Allah maula fa ni'mal maula wa ni'mal nasir to Allah ya isa masa kuma zai bashi a kankan da kai a kira Allah qif bil khudu'i wa nadi rabbaka bil yallah ka kira ubangijin ka ce ya Allah innal karima yujibu man nadahu lalle Allah mai karamci yana amsa wanda ya kira shi annabin Allah ya waiwaici matarsa Minsha akan shawara da ta bashi tace ya koma ga Allah dama yana kan bin Allah din ba bari yayi ba amma karfafa ne kawai to sai malamai suka ce wannan maganar da ta gaya masa sai ya ga kaman ko imanin ta ya tabu ne tana ganin cewa Allah zai musu ba daidai bane ya na gane kin damu kina cikin mun kaza ko ke din ma kin tabu ne har yayi alƙawari yace sai ya ladabtar da ita malamai suke ta fadin maganganu dai na cewa annabi wannan Ayyub ya ga kaman matarsa ita ma ta girgiza zai ladabtar da ita wannan gidan imani ne gidan hakuri ne duk da akwai maganganu da aka kawo na Isra'iliyat idan an ce Isra'iliyat wasu ruwayoyi da ba su inganta ba wanda ba su tabbata ba su inganta ba amma dai duk yadda aka yi tabbas yayi hakuri kuma shi ma annabi Ayyuba yayi hakuri da ciwon yayi ciwo Abdullahi dan Abbas yace Allah ya umarce shi ga yanda zai wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wa la tanath Allah iya bai shi yace inna wajadnahu sabira mun sami annabi Ayyuba mai haƙuri ne ni'mal abd ma dalla da bawa irin Ayyuba innahu awwab mai komawa zuwa ga Allah ne a cikin sulhusan kalmar digsan wata ciyawa ce haka dunkulin ciyawa Allah ya ce ya rike busasshiyar ciyawa da danyen ciyawa ita ce digsan yace Allah ya ce ka dauka ka bugi wani wuri da shi zaka samu waraka insha Allah ta'ala bayan ya shiga cikin kuncin jarrabawa ta kai ƙarshe Allah ya bashi wannan mafita da ya koma ga Allah wanda yake shi Allah shine yasmau dabiban namlati sauda ala sakhrati samma fi laylati zalma Allah ba abin da ya buye gare shi na bawansa kiyashi bakin kiyashi ko tururuwa ko cin naka yar karama da take tafiya a cikin duhu akan bakin dutse wanda ido ba zai iya gananta ba Allah ya san da tafiyar ta da zuwan ta da dawowa ballantana annabinsa da ciwo ya kama shi da larura yana mai tawakkali ga Allah ya ce اني مسني الضر يا الله تشيو يا ساميني وانت ارحم الراحمين اني مسني الضر او تعال يشي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب سيغاشي الله يا كرب الدعاء سدروقنسا الله يشي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب garu anan ka je mai sanyi ka sha kai wanka za a samu warka duk ciwon da ya kame ka ya same ka ka sa kafarka ka buga wancan khuzbi biyadika dighsan wadrib bihi wala tanas wannan kuma urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab da kafar sai dai daddaki wani wuri sai gashi ruwa yana ta sauka yana ta zubowa ma'ul khairi wal karami kenan ruwan alheri ruwan karamci sayyidina abu huraira ya rawaito mana hadisi kamar yadda imam bukhari ya fidda wannan hadisin kitab ahadisul anbiya manzo allah yana cewa bainama ayyub yaktasilu uryana watarana annabi ayyuba yana wanka tsirara yaje ina wanka kharra alayhi rijlu jaradin min zahabin kawai sai ga ana ta jefo masa kafafuwa na fara amma kuma zinari kawai sai aka yi mai ruwan zinari kawai kijibawan Allah da ya hakuri shekaru aru'aru mutumin da gonarsa ta kone dabbobin suka halaka mutumin da gida ya rushe ya fadi akan yayan shi mutumin da ya kwanta ya jinya ba kudin magani ba kaza yau gashi ya zo yana wanka Allah yana masa ruwan zinari akan shi addu'a ta karbu addu'a ta karbu ba kaya a jikinsa kawai ya ta tara zinari yi a wa zai wasa ai ba azama a mi jodata wallahi ya iya sa rigar a jikinsa ya ɗebi zinarin ya zuba a jikin rigar dan ya daure ya dauka gaba da shi to ya za a yi ina riga ina kayan sakawa ya annabi ayyo wannan ana ga yabi kin halin dan adam ko ke yanzu malama in alheri yazo abubuwa suka zo ana barwa hijabin na fa cire shi zaki ki tattara ki ce daga baya ahadu Allah wallahi tallahi ki a nan aka zo ana barwa kika ganshi a banza ba sai ki kwabe shi ba ki loda kice inna je gida na mai da shi na yi istighfari daga baya tafi yayi ta zubawa a cikin suturarsa faja'ala yahsi fi saubihi fanadahu rabbuhu Allah yana kallon sa sai ya kira shi ya ce ya ayyub alam akun agnaytuka amma tara yanzu ban wadatar da kai ba daga barin abinda kake gani ba na baka wadata ba annab ayyubi yace ya ubangiji bala ya rabbi walakin la ghina bi an barakatik haka ne ya Allah ka wadatar da ni amma fa ya Allah ina shaida maka ni fa ba ni da wadatuwa akan albarkarka duk abinda ka bani in ka karo albarka zan diba ai kogi bai kiyayyafa ba ai duk abinda ka bani tun daga na samu kari ai ba zan bari ba zan kara Allah yayi ni'ima wa Annabi Ayyub yayi ni'ima wa matar Annabi Ayyub daga ƙarshen tarihin gajiya sai da Allah ya dawo masa da dukkiyar da irasa duka kuma Allah ya kaddara matan nan yasa ta taihuwa duk sun tsufa ba sai haihuwa ta taihuwa yaya kamar me ashe ƴaƴan da ya rasa ne aka dawo masa da su ta taihuwa har Allah yace wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab Allah ya bashi da shi da iyalansa ya ninninka masa Allah kuma da ƙarshe yace rahama ce tausayi ne daga gare mu idan wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa wallahi in mace ta yi hakuri a gidan aurenta ita ce da sirri ba in kuma mace ba ta yi hakuri ba to zaki ta yawo ne a gidan mazaje can wannan ya sallame ki, auren ya mutu wannan ma ya sallame ki, ki ta yawo. In zama ba zawara ga kinan kawai ana cewa kai wannan da wani ya zo neman ki ce auren ki kaza sai ga ya ƙara gaba. Allah ya ba mu ikon koyi da mata Annabi Ayyub. To sai mata ƙarshe da zamu tsaya akan ta saboda yau ba zamu dade ba. Mata ta biyu, kuna rubuta tarihin matan ku? Matar Annabi Musa. Allah ya yi bayani dangane da kisan Annabi Musa alaihi salatu wassalam a garin Madayana. A garin ina? Madayana. Wa ila Madayana akhahum Shu'aiba. To yanzu yau zamu yi kisan Annabi Musa akan Madayana da matar shi. To anan yayi aure. Allah ya zaba wa Annabi Musa matarsa a garin Madayana. Kai, wannan yarinya wace irin mata ne wannan ta samu sifar da har Annabin Allah zai aure ta? ‘Ya’yan mata ne guda biyu, iya da ƙanwa, ga sunan ki sa su a idon ki, ga sunan kina kallon su. ‘Yan gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya, amma ɗaya ta fi ɗaya tsawo, ɗaya ta fi ɗaya girma, ɗaya ƙanwar ta ce, ƙanwar mai ladabi da biyayya, yayar mai kunya da kamala da kamewa, tare suke zuwa ko’ina. Wasu malamai suka ce ya auri babbar. Ya kuma zo ya auri ƙarama. Eh, Sayyidina Usman ai ya auri ‘ya’ya biyu a gida Annabi. Ai in gida da daɗi, in ka auri ‘yar gidan guda ɗaya, Allah ya sa tara su ta mutu. In sun ɗanɗana sun ji daɗin ka sai a baka ƙanwa. Kai ma kuma sai ka karɓi ƙanwa. Ai aure mutunci ne ai. Ai aure kulawa ne. Ko da ku ƙanwar ba ta cika maka sharaɗin da kake so ba kai. Ke ma kuma ƙanwar ko da mijin yayar taki bai kai yanda kike so ba, sai ki aure shi don ki kula da ‘ya’yan yayarki. Ki aure shi kuma don ki ci gaba da tsare wannan zumuncin. Kada ya fita daga gidanku, ya je ya auro wata bare ta zo ta kama ‘ya’yanku tana musu azaba. To rufe ido ake yi a gidan Allah. Kai matar da ta ce mu malami wannan mijin ba shi ne zan aura ba. Asalinsa mijin yata ne. Wannan zuwa gidan nan ina musu hidima, ina musu aiki, ina yaya. Kwatsam, Allah ya ɗauki ran yayata. Kawai sai ya ce shi ya ga ina da hankali. Shi kawai baya so ya bar wannan gida, sarakuta da wannan gida yana so inda hali zai aure ni. Ai shiru ne shawara aka rarrashe ne aka ce ta shi ne kaga yanda muke zaune da shi da ‘ya’yan yayata da ‘ya’yana duk ga su sun zama iri ɗaya malam ba na iya bambanci tsakaninsu. Ta ce ko a zuciyarta ta ji cewa wai wannan ‘ya’yan manyan ‘ya’yan wai ba nata ba ne ba ta ji ba ta taɓa yi ba. Ta ce haka nake haɗuwa da musu hidima kuma ban taɓa barin wani yaro cikin yaran nan suka gane ma ni ba uwarsu ba. Ta ce ƙananan ma ba su san ma cewa uwarsu ta mutu ba. Ko hoto ta zo nuna sai ta nuna hoton ta ba ta nuna hoton uwa. Aure yayi daɗi, miji ya riƙe amana. Ta ci gaba da kulawa. To ana samun haka ba wani abu ne ba ko. To shi ne wannan miji Annabi Musa salihi ne. Ba sai na yi bayani ba, ga ƙarfi ga amana. Qalat ya abati sta'jirhu inna khayra man sta'jarta al-qawiyul amin. Ya babana, ka ɗauke shi aiki na ƙodago. Mafi alherin wanda za ka ɗauka aikin ƙodago shi ne mai aminci, mai ƙarfi mai aminci. Cikin suratul Qasas. Ita ko wannan matar. Wasu suka ce ‘yar gidan Annabi Shu'aib ne. Annabi Musa ya auri ‘yar gidan Annabi Shu'aib ko ‘ya’yan Annabi Shu'aib. Ta ga Annabi Musa ya birge ta. Ita da kanta ta ba wa babanta shawara cewa wannan mutumin da niyyar babansu ya ɗauke shi ya zo gidansu ya rinƙa musu aiki saboda ta ga mutum ne mai amana. ta yaya ta san cewa mai amana ne? Wannan fatin ba a zo magana aure ba. Zan yi bayanin kissan da ya faru. Suna cikin tafiya za ta raka shi gidansu. Bayan doguwar kissan da sun za mu zo mu faɗa ko da gobe ne. Iska tana ɗaga zaninta. Sai ce ke dawo baya. Bari mu ce gaba. Asali wanda zai raka ka wuri kam, ai shi zai wuce gaba ya nuna mu hanya. To amma matsala yarinya ce budurwa, ga iska tana ɗaga jikinta a cikin daji. Sai ce dawo baya. Ta ce to in na zo baya za ka gane hanyar garinmu. Sai ce kawai zan yi ta tafiya, zan miƙe, zan ta tafiya, duk inda na zo hanya zan miƙe kawai. Idan an zo kwana, gurin da za a yi kwana a canja hanya, ki ɗauki dutse ko ganye, ki jefa gefen dama. Ki duba ko magana fa ba za ta yi mai ba. Ya ce karki ɗaga magana. Kawai ki ɗauki dutse ko ganye, ki wulla ta ɓangaren dama ko ɓangaren hagu. Ki naya ne na cewa nan zan bi, ni kuma zan yi. Wallahi haka suka yi doguwar tafiya. Yarinya nan tana ɗaukan ganye, tana jefa masa ko dutse, tana jefa har aka je gidansu. Ta ce, na yi mamakin mutumin nan. Ba san ba annabi ne, ba sani ba. Ta ce, ya babana, irin waɗannan mutane su ya kamata tunda kana da dama ka ɗauke shi a gidanka ya maka aiki. Ashe ɗaukan aikin da za a yi, ashe dalili ne na ya aure ta ma a gida. Kai da kike cewa ba za ki auri yaron mai gidanki ba, yaron babanki ba. Yo, wannan a gidanmu ya yi tashi ba, a gidanmu ya yi aiki, shi ba yake babana, yaron babana ne a shagon aure shi. To me a ciki dankin aure shi? Gaba ga annabi Musa ya yi aiki a gidan annabi Shu'aibu ba kuma ya auri ƴar gidan? Akwai wani abu a ciki? Me ake nema ga namiji? Salaha, amana. Wani lokacin yaron mai gidan naki ma wani lokacin shi zai riƙe ki, saboda yana ganin girman babanki, kuma ya san babanki ya taimaka mashi. Kar ki yadda ƙawa ta zuga ki wallahi. Dan wata budurwa in ta riƙa kamar kubewa riƙaƙƙiya ta gagare shiga. To duk wani shawara in wata ta kawo mata za ta yi aure, sai ta baki mummunan shawara. Kar ki yadda, saboda ta samu abokiyar zama. Je ki aurenki, ba wata damuwa. Wannan yana nuna cewa duk wani babban mutum mai gida, dan ya ɗauki ƴarsa ya ba wa wani yaransa, in dai ya yarda da amanarsa da addininsa gaskiyarsa, ai ba wani abu ne. To ƙarfinsa ba. Ya zo zai shayar da dabbobinsu ruwa. Akwai wani ƙaton dutse a bakin rijiyar. Dutsen nan ba wanda ya isa ya ɗaga shi, sai an haɗa ƙatti madaka dawa mutum goma. Ta ce wallahi abin mamaki, mutumin nan kawai yana zuwa da ya sa hannu ya yunƙura, sai ya mirgina dutsen nan gaba ɗaya, ture shi ya kama ɗiban ruwa. Mutane suka ce wannan mutum ne kuwa? Ba san ba annabi ne, annabi Allah ya bashi ƙarfi. Ya fi mutane ƙarfi ai. Duk wani annabi ƙarfi ne da shi. To bari ku ji abin da ya faru. Allah ya faɗa ya ce, walam ma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil. Walam ma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun. ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وانا آيوين قبادي سنة تشين سورة القصص وانا يو إن شاء الله تفسير من ندري نام فارع دا سورة القصص آية أشرين نبيو زوا آية أشرين نتفس إسر النبو موسى أمدينا da wannan ƴan mata guda biyu da yanda yaje diban musu ruwa da yanda aka yi bayanin kunyar ƴan matan da kamewansu da yanda annabi Musa yaje aikin ƙarfi a gidan wani da adadin shekarun da yayi shekara 8 ko shekara 10 a matsayin sadakin auren yarinya guda ɗaya a lokacin da mata suna da daraja suna da tsada ana ganin kimarsa. Muku yanzu nan wani ya zo neman ki baban ki ce ga roka gudanar na faskari yaje faskari shine sadaki wallahi guduwa zai. Ko yace ga gonar sai aje ayi mai noman shekara 3 shine sadakin ki bazai yadda ba. Yanzu auren ma neman kai yake da shi. Wata tace ni fa mallam a bashi ma akai aure na. Nace bashi tace wallahi bai bada sadaki ba da aka zo daura auren sai aka ce ai masa afuwa daga baya zai biya tace haka nan rungume shi na dauki mutumin nan sai da ita tara mun ƴaƴa muri muri ina sadaki na yana zan bayar sadaki na baban ummi yana zan dai bayar sadaki na tace ni tara mun ƴaƴa barkati wata ran kawai sai rubuta mun takarda yace ya sallame ni ya sake ni ya gama da ni na zama kullun mangoro tace sai da ya sake ni ya sallame ni sai naga ashe bai ma fa biya ni ma sadakin auren ba dan wulakanci ya za a yi da wannan auren nace koma 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 saboda wannan auren naki dan ki sama wa ƴaƴanki shar'antuwa mijinki sai ya bada sadakin nan kuma hukuma dole ta tilasta shi ya kawo sadakin nan ya bada saboda babu aure in babu sadaki haka annabi ya fara kare zama zaman zina kuka yi wai kin ji yanzu saboda hakurin mata da kokari sadakin ma wasu wallahi ba a biya su ba to Allah ya raba asiri da haka in an zo ana magana bashi bashi kice to aje je a dan nemo din da ya halatta a bada bashi din inda mutunci nikahu tafwid kike cewa za a fawwala zuwa wani lokaci a bada sadaki Allah ka yafe mana Allah ka samu cikakken imani. Yanzu haka a masallacin mai martaba sarkin Kalfingo mata suna nan sun cincirin da sun cika suna jira. Ai ina jin na dan tsakura muku na ku. To gobe gobe za mu buga akan wannan ƴan mata guda biyu ƴaƴan Annabi Shuaibu. Mata Annabi Musa mu ji yadda akai auren. Gobe za ku ga yadda ƴa mace take da daraja. Gobe za ku ji yadda annabawa suke mutunta yamaci. Karatun nan na gobe ki dauke shi ki kai wa mai gidanki. Da kin zo yana buɗe baki, ki dan kunna a wayar ki ajiye ki tafi ki bar shi kina leƙowa ta window. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmi al-kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.